عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا تأثير ثلاثة أشهر الشدة وتنقوم وتنشوار هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شنكرة جبو ديان لبني هدو لأربعين لبقل ودى تداتي دا شا هدو غوتم هدو وتم أبريلو كالندر الباشي شنكرة جبو ديو دا أشرين دا شدة. الله يساكي على ما أولنا وصلى كيمي البركة لإمام مالك لكينا مبالي الواقو فرفادة شنجر كورا كرم رفوم الكورا جار كانوا ناجيريا بمن دورا لبين مفتايا أتراتين تفسيري دمكي من أشكين تفسيرين سورة ديركو تشدا جيرين سروري أشهدن لتقوز كودة ترى لسكة سوكا باين هجرة أفوان سورة تشدا كوتا بفل تاهدو أجيرين سرورين القرآن أرمو شين زلق سما تكسا إلا الآية فوشا سإلا ديو أسل سوكر القرآن إتتي سورة النساء. كما كراتين دي جباتا من دي تفسيرين آية تفرقو يوم إن شاء الله دام تاج فرقون تفسيرين آية تجيو لفاتا الله تلكي بإسلام داشي نعم عليكي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh.
in kana da in ka auri ya yan tacciya ba za ka yi mata adalci ba to kar ka aure ta ka sai ku yanga dalika adna Allah ta'ala wannan shi yafi kusa da ake ku gabaran cewa kun karkata zuwa ga cutar da mata da zaluntar su ballanta na ku dauki zulubi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to wajen auren matan nan ba kawai daukar mace za ka yi ka saka a daki ba a'a wa atun nisaa sadaqatihinna nihla kuma yau mata sadakin su da dadin bayarwa inda ka ganta kana so to kuma abin da aka ce ka biya sadaki ka bayar zuciyarka tana so wannan shi ne zai sa tunda ka aure ta kana so kana santa to zai hana ka zalunce ta fa in tibna lakum an shay'in minhu idan matan da kuka aura sadakin da kuka basu sai suka dadada muku wani abu daga cikin sadakin mata ka bata naira 10,000 sai ta ce ba naira 5,000 ga 5,000 ko ba 2,000 ga 8,000 da sabranta sai ta baka fa kullu ku ci wannan abin ani'an shi irin na koshi da jin dadi mari'a da kuma hadiya wanda take mai amfani an gane to waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala ya fara bayani akan kiyaye haƙoƙin marayu saboda farkon masu rauni a cikin al'umma shine maraya wane ne maraya maraya shine mutumin da mahaifinsa ya mutu gabanin ya balaga mutumin da mahaifinsa ya mutu gabanin ya balaga shi ake sa da shi maraya ba maraya irin na Hausawa ba maraya wajen Bahaushe shine mutumin da uwarsa ta mutu an gane ko to a musulunci maraya shine mutumin da mahaifinsa ya mutu sai dai malamai sun kasa maraya gida biyu wasu malamai sun kasa shi gida uku sun ce akwai cikakken maraya shine wanda da mahaifinsa da mahaifiyarsa suka mutu gabanin ya balaga to shi wannan kam ya samu kansa a cikin maraici wanda yake babba maraya na biyu na tsakatsaki kuma shine maraya wanda ake faɗa a harshen shari'a in ya rasa wannan sifar ba zai dauki sifa ta maraici ba shine mutumin da mahaifinsa ya mutu gabanin ya balaga to akwai partial maraya wanda ana cewa shi maraya saboda wani abu da ya rasa a rayuwa amma ba dan maraya bane shine mutumin da mahaifiyarsa ta mutu ina fatan mun fahimta to waɗannan haka malamai suka karkasa abin da ya shafi harkar maraya to maraya din nan ko sifa ta maraici din nan yaushe take yankewa ga buran mutum shi ma malamai sun tattauna akan su wasu suna ganin sifa ta maraici sifatun sariya wato in dai ka same ta to ta same ka kenan har abada sai kai da ka sai kai girma ka yi aure ka haihu a haifan maka ka yi kaza kaza ma har yanzu wannan sifa ta maraya tana nan tare da kai saboda ka taho da sifa din tun daga wancan lokacin har lokacin da zaka bar duniya wasu malamai suka ce maraici yana gushewa daga lokacin da mutum ya balaga to daga nan kuma za a ce da kai maraya ba magana mafi inganci sifa din sifa ce mai dorewa an gane cewa in mutum ya samu wannan yanayi na ainihin maraici to mutum ya sami sifar maraici kenan har abada to da haka ita wannan aya ne tana umarni da a kiyaye dukiyar maraya da Allah yake wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib sai dan al-musayyib da Imam Zuhri suka ce la tu'ti mahzunan wa ta'khudhu sanina kada ka dauki zamanniyar dabba da kai kake da ita matsayin ka na waliyin maraya ko wanda aka sa dukiyar maraya a hannunka kar ka dauki dabbar ka wanda take kanjamanniya ramanniya ka saka a cikin dukiyar ka dauki tasa mai kiba mai mai karkai haka nan waɗansu malamai ainihin irin su Ibrahim an-Nakhai da irin Imam Dhahhak suka ce la tu'ti za'ifan wa ta'khudhu jayyida kada ka saka ainihin dan jabu kai ka dauki kyakkyawa wanda ba shi da kyau ka saka musu kai ka dauki wanda yake da kyau to haka dai malamai suka tattauna me ake nufi da ainihin wala ta tabaddalul khabitha bil tayyib. To kowanne mutum yayi a cikin maganganun da malamai suka faɗa baddalul khabitha bil tayyib. Idan dabba ce da kai ramin ne sai ka saka ta maraya ka dauki tasa ta cuɗanya mummuna ko mara kyau da mai kyau. Idan a'a wato abin nan din ka dauka ka bashi dan jabu kai ka dauki original gangariya kai tabdilul khabith bil tayyib. Ina fata mun gane. Haka nan Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Me yake nufi da kada ku ci dukiyoyinsu zuwa dukiyoyinku? Imam Mujahid da Sayyid dan Jubair da Muqatil dan Hayya da Imam Sudi da Sufyan dan Husayn suka ce ay la takhlutuha fa ta'kulu hadha minha. Kada ku hada dukiyar maraya da ta ku sai ku cinye gaba ɗaya. Kace to ai ni ma gashi na rasa ta dukiyar. Kuma duk dalilin shi yanda. A'a. Shi tasa wajen ci tana da limit, tana da iyaka, dole kula da wasu. Da aka sai ka kula, dukiyar maraya da aka ɗauka aka saka a hannunka. Idan ka ce za ka ci ta da ɓarna, to yan baka yi sa'a ba taka dukiyar ma sai ta lalace. Taka da kake takama da ita sai ta lalace. Saboda me, ka ɗauki abin da ba a ci ka ci. Ka ɗauki abin da ba a haɗa shi da wani abu da mummunan nufi ka haɗa. Don kai rashin sa'a ta kai ma sai ta lalace. Mutane da yawa da suka sami issues matsaloli na dukiyar maraya ke hannunsu, dukiyar ta zo ta lalace, wannan abin shi suka yi basu sani ba ko kuma sun yi suna sani. Amma ka koma ka yi tsayi ka kalla duk wanda ya ci dukiyar maraya, to sai ka ga dukiyar ka shi kuma ta samu matsala. Ko kuma da bai haɗa dukiyarsa da ta marayan ba, da dukiyarsa ta wuce inda take yanzu. Ko kuma a ga shi ya haɗe dukiyar marayi ya cinye ko ya danne ga dukiyar, amma kuma shi bai ji daɗin dukiyar ba. Don ai Bahaushe ya ce amfanin zunubi romo ko? To ka ɗauki dukiyar maraya, to sai a hana ka ci. Ta kan ma baka samu kati ba cikin nutsatsun kwanciyar hankali. Saboda haka sai ka zama mai gadi. Kai kewa ya gadi, kai ta gadin dukiyar da ba taka ba ba ta yayanka ba. Kuma ka gadar musu. So yin sun tashi ci su ci hani a mari'a, kai kuma kana can kana amsa tambaya. An fahimta? To da haka Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan haƙƙin ba wani haƙƙin maraya, ba wanda zai tsaya wa maraya sai Allah. To da haka Allah sai ya banci yin bayanai akan waɗannan abubuwa. An gane ku. Innahu kana huban kabira. Abdullahi ibn Abbas yace isman kabiran aziman, zunubi ne babba mai girma, girman nasu wani irin girma ne ya gurɓata. Da haka kada ku yarda ainihin ku ci dukiyoyin marayu da ainihin zalunci. Waɗansu malamai a cikin su har shi Imam Ibn Abbas Allah ya ƙara masa yarda yace inna aklakum amwalahum ma amwalikum ismun azimun wa khatrun kabirun fajtanibu. Lallai cin dukiyar maraya kuskure ne babba, zunubi ne mai girma, da aka kun nutsace shi. Allah ne. To a nau'i na biyu masu rauni a cikin al'umma su ne mata. Marayan nan tana iya yi wa wanda aka mutu aka bari namiji ne, tana iya yi wa wanda aka mutu aka bari mace ce. To mace nan kuma za a yi mata aure, za a aurar da ita, za ta yi aure. To kar kai amfani da kasancewarta marainiya sai ka dinga cutar da ita. Kana ga ba wanda ya tsaya mata, ba wanda zai kaza, a Allah subhanahu wataala da kansa ya tsaya mata. To da haka sai ka dinga kiyaye wannan. Da haka Allah subhanahu wataala wasiya ta biyu da yi sai ce wa in khaltum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa. In kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba a cikin ku ainihin marayun mata da iyayensu suka mutu suka bar su, in kun aure su kuna jin ba iya bin ba za ku yi musu adalci ba, to ku kyale su ku aure wannan abin duk da ya muku daɗi na daga mata. Masna biyu wa thalatha ko uku wa ruba ko huɗu. An gane ma'ana Allah subhanahu wataala bai kunta ta muku cewa lallai sai kun aure su. Wannan ayar da take magana Allah yana cewa ne idan wani daga cikin ku ina rike da marainiya wanda shi a karan kansa zai iya aurenta, to kada ya amfani da wannan maraicin ya takura mata ya aure ta, saboda shi yake rike da ita in ba ta son shi. An gane ku? Ita ma ko da marainiya ce tana da haƙƙi ta yi aure kamar inda sauran mata suke, a ba ta wanda take so ta aura, ta zaɓa ta darji. Kara ce za a amfani da ai marainiya ce, ko kuma a wannan marainiyar ai kai ne ka rike ta da aka bari ka haɗa ta da ɗanka a mai da ruwa rijiya. A in ba ta san ɗanka a kyale, ta samu wanda take so. In kai ba za ka iya aurenta ba kenan. To shi ne Allah subhanahu wataala yake wasici cewa a lura da wannan matsala ɗin. An gane ku? Don haka Urwa ɗan Az-Zubair yake cewa ya tambayi na Aisha game da faɗar Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, sai na Aisha ta ce yabna ukhti, ya kai ɗan ƴar uwata, saboda shi Urwa ɗa ne ga nana Asma, ƴar Abi Bakar as-Siddiq, ƴar uwa ko yaya ga nana Aisha, Allah ya ƙara mata musu yadda. Sai ta ce hadhihi yatimatu takunu fi hijr waliha, abin da Allah yake magana a nan yarinya ce marainiyar da ta ake samunta a ɗakin a gidan wanda yake shi ne yake ɗaukar walicinta, to shirikuhu fi malihi, wadda tana tarayya da shi a cikin dukiyarsa, wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha, shi kuma ina sha'awar kyanta da dukiyarta, wato kyakkyawa ce kuma tana da dukiya, fa yuridu waliha an yatazawwajaha bighairi an yaqsita fi sadaqiha, sai mijin nata ko waliyin da yake rike da ita yake nufiya aure ta ba tare da yi mata adalci a cikin sadakin da ya kamata ba ta. Idan wani waje zai je ya auro, sadakinta naira 10,000, amma tun da ya tace sai ba wani abu bayar 2,000 ko 3,000. An gane? To karfi haka. Abin da zai yi shine ya yi tsoron Allah ya aurar da ita ga wanda yake da ainihi zai rike ta da kyau, zai ba ta abin da ya kamata a ba ta na sadaki, saboda matakin farko na nuna za ka yi adalci shine ka ba wa mace sadakin mace irinta. An gane? Ka ba ta sadakin mace irinta. In naira miliyan za a bayar sadakinta ka bayar, to wannan matakin farko ke. Jama'a a su harkar irin waɗannan marayun mata haka ake so a yin, saboda a rayu zu a tarbiyyanci zuciyarsu, waɗanda mu kuma uwayensu ko ubanninsu muna nan a tsaye, in an ka zo za in wai a wani waje za ta kai naira miliyan ɗaya za a ba da sadakinta, amma sai ka ce ba wani abu, menene asarul zawaji baraka aisaruhu mu'mina, auren da ya fi albarka wanda wahalinsu ba su sauki kawai naira 50,000 a ɗaura muku. Aiyu ya ce ubanta kana nan da ranar. An gane? Yanzu tana jin ba ƙasƙantar da ita aka yi ba don abin nan, ta san wanda zai aure ta, in ma ba shi da wannan kuɗin da zai bayar sadaki kai za ka iya ba shi, a'a yanzu kana nuna mata wani abu, kana zaɓa mata wani abu, amma ita waccan tana da wani defaulti a cikin zuciyarta, tana da wani miki a zuciyarta, duk abin da aka yi mata tana jin ƙasƙanta ta aka yi, da babanta yana da rai da bai mata haka. To da aka ita wannan sai a haɓaka abin da za a yi mata. Ina fatan mun gane. To haka nan dil munasaba da yake muka yi harkar da'awa, ko sai ka gama ta musulunta, to kada dan a ce musulma ce ai musulunta ta yi shi ke nan sai a wulaƙantar da sadakin. A'a, abin da ake so ake karrama ta, ta yadda can da ta baro ta zo inda ya fi shi. An fahimta? Saboda can iya rayuwarta duniya ake nuna mata, ita ta sani can da ta baro iya rayuwar duniya ake abin da ta sani ke nan. An fahimta? Amma nan da ta zo nan kuma ana so a nuna mata rayuwar menene lahira, to gabanin ta rikiɗe ta zama ƴan lahira daga kasancewar ta ƴar duniya. It's not a day job, ba ƙaramin aiki ba ne. da haka kuka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka musulunta sai ya dauki rakumi dari sai ba in ka musulunta sai ya duba wani yanki na dabbobi tumaki da awaki da abin nan sai yanka haka sai ce kada nan duka a ba ta kaje za ka fahimci addinin musulunci ba dini bane na Roma kuma shi duniya ba komai bace a wannan kai ne ka damu da duniya to ga ta nan je ka to kana nan kana addini kana karatu kana ilimi kana kaza zuciyarka tana faifayewa tana faifayewa shikenan da kanka zaka zo ka gane shi wannan duniyar ma aikin manzo ce ad-dunya mal'unatan mal'unun ma fiha duniya tsinanniya ce abinda yake cikin ta ma tsinanne ne in banda ambaton Allah da abinda yake wannan da yake da zaka ga tsinanna a wanka to da haka Allah subhanahu wataala sai wa atu minani wa atu nisa'i al-abinna wa in khuftum ala tuqsitu fil yatama fanshuhu ma qaba lakum min an-nisa'i mathna wa thalatha wa ruba fa in khuftum alla ta'dilu in kunti tsoran ba za ku yi adalci ba to fa ma malakat fawahida to ku auri mace daya lafazin mathna wa thalatha wa ruba wannan ina nuna abinda musulunci ya fi so shi ne ta'addudu zawjat kar mutum ya zauna da mace ɗaya an gane ku da kuma Allah subhanahu wataala ya fara da ka auri biyu ko ka auri uku ko ka auri huɗu wanda lokaci aka halatta maka auren mace ɗaya lokacin da kake jin tsoron ba za ka yi adalci akan mata biyu ko fiye ba ta wannan lokacin sai ka auri guda ɗaya ita ma ɗayar idan ba za ka yi adalci akan ta ba dalilin aure to ka nemi kuyanga ka saya ita ko kuyanga da abin da ka ga dama sai a mata kuma dole ta hakura saboda kai da kaya ne duk mallakar wuya an fahimta to shine Allah subhanahu wataala sai ce masna wa thalatha wa ruba da haka an sami a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta suna da mace fiye da ɗaya kaga har zamanin mutanen jahiliya sun fahimci policy na zamantakewa zama namiji mace ɗaya ba ta iya ba za ta mace ɗaya ba za ta iya hidimomin namiji ba ba za ta iya ba ba za ta iya ba ina fatan mun gane ba za ta iya ba ba yana magana bangaren rayuwar aure ba a'a wahalhalun ɗaya namiji suna da yawa da haka dole sai an kakkama shi kan ɗaki ne ba hannu ɗaya bai ɗaukar sa hannu ɗaya bai ɗaukar jinka namijin shi ne hannu ɗaya wanda bai ɗaukar jinka ne hannu ɗaya bai ɗaukar shi sai an kama shi an kama shi an kama shi saboda ne ɗabi'ar ɗa namiji babu zancen zama a gida zamansa a gida larura ne larura ne ko ba larura ba ne in ka ga namiji a gida to larura ce karka ce rashin lafiya a'a misali ka ganshi da daddare larura ce dole ya rufe shago dole ya baro ofis dole ya baro gona ya zo gida ya ne ya kwanta ya huta saboda ya tashi ya ci gaba gobe daga inda ya tsaya in ka ganshi a gida da rana larura ce wani abu ya kawo shi in dai ba zaman banza yake ba shi da aiki ne to idan ta kama ita kuma za ta tafi za ta yi tafiya yanzu ya rufe gida a yana dukiyar mai gida take a waje ko a gida duk inda zai tafi yake ɗaukar dukiyar sai ya tafi dai an fahimta to kenan mace ɗaya idan ita kaɗai kake da ita ran da kai ka fita ita ta fita ko ta kama kai ka fita ita ta fita to waye zai zauna ya gadin gida to waye zai tafi kuma hankalinsa a kwance kai dole kana tunanin tunda an san gidan nan yanzu ba ta nan wanda zai iya zuwa yini ya haura maka gida a ita ma za ta ringa tunanin gida fa na baro ba kowa kuma tana tunano ai akwai gwal ɗinta da ta tafi ta bar shi akwai sabuwar atamfarta akwai kazanta akwai kazanta akwai kazanta za ka ringa wannan tunanin to da haka idan akwai wata
ta zauna a kalla ita ta yi jiran gidan. Karki ce to ni yar gadi ce? A ke a ke ba yar gadi ba ce matar gida ce, amma lokaci guda kuma ke yar gadi ce. Saboda dalilin samuwarki a gidan ya hana aiwa gidan ta'addanci. To shi kuma dan gadi me yake hanawa? Dama ba tsare ta'addanci yake ga mai ga wanda yake gadi ba, ko a karan kansa ko a dukiyarsa. Da aka umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, wani lokaci wani mutum ya zo gidansa ya yi sallama, ya kawo karan matar shi ta gaddade shi. Wallahi ƙarar ki zan kawai na Amirul Mu'minin. Shikenan, da ya je sallama ya tsaya ina sauraron Umar ya fito, sai ya ji Umar yana ba matarsa haƙuri. Dan Allah ki yi haƙuri. Mai yi zafi da tusa za ta hore mata. Mai yi ka ina kai mata nasiha, ina ba ta haƙuri. Mutumin sai ya sa kawai sai tafi. Ah, to abin da ya zo ya tarar shi ne, ashe abin da yake gidan ƙaura shi ne a gidan goji. To saboda haka shi kenan, as-sa'idu man ta'aba bi ghayri, mai hankali shi ne mutumin da ya sauki darasi da na gaba da shi. Ba wasu yace da na gaba ake gwada zurfin ruwa. Ya zo ya tarar hall Amirul Mu'minin yana ba mata shaƙuri. To shi waye shi? Umar sai ya fito, sai ga bai sallama ba, ƙarshe ganshi sai ya kira shi, sai ya ce ba kai kai sallama bai sai ni ne, ya ce to me yasa gajiya kai har ka tafi? Ka san mutane suna da wannan abin. Mutum ya zo gidanka kawai sallama da kai, wai baka fito ba, bai san me kake yi ba, kawai baka fito wai sai ka dade kai masa wulakan shi, wai sai ya tafi yana jin haushin ka. Kai ba yi kuka da shi zan zo ba. Kai haka kuro ya zo ya yi sallama da kai, yanzu haka ganin ka ma ya shiga gida sai biyo bayan ka. To kuma wai baka fito ba, ya san me ya shigo da kai? An fahimta? To mu daina ɗaukar zaman magajin ne shi. Ka je ka tarar da mutum a gidansa, baya ka ɗan muka ji in ka ga mutum a gida larura ce. Larura ce ko ba larura ba ce? To yanzu saboda kai taka larura ce sai karfe taki. An ya zarce. Kai larura ka ka taho. Kana so ka kawar da taka larura, shi sai ka hana shi kawar da tashi. Umar sai ya kira shi. Sai ce menene? Sai ce ai shike nan zage ne soba, ai an gama. Ita ina rantsuwa da haƙƙina da yake kanka sai ka gaya. Sai ce to matata ƙarar matata na kawo wajenka, sai na zo na tarar kana baiwa taka haƙuri. To me zan ce? Kenan yanzu Umar ya zama loyalist ga mata. Sai ce bawan Allah. Ice matan nan ta da gidanta tana yi min rana da yawa. Ice kaga tana wanke min kayana. Kayana na sawa sai ta wanke. Ice tana yi tana kula da tsaftar ƴaƴana. To ƴaƴanta wanka. Yace sannan ta nemi gadin gidana da dukiyata. An zo ma'an nishaya kenan ko? Ice ta nemi masa gadin ne gidansa da dukiyarsa. To ta nan ne sai a ce ke ɗin mai gadi ce, amma a lokaci guda ke ba mai gadi ba ce, a'a ke tsayayya ce a gida. Da haka duk gidan da ya samu mace wadda ta iya tsayuwa a kan gida, za ka gidan ya fito, kuma kowa yana da sha'awar ya haɗa alaƙa da gidan. Amma idan ka samu mace da Allah ya sauke ba ta iya riƙe gida ba, ba ta iya idara manzaliya, ba ta da home management, to da matsala, an samu matsala. Da aka sa ta ga kowa baya sha'awar gida. Duk inda ka kai da gina shi da wane ne da mene ne, ka rikice ne kawai. Kuma duk rashin kyan gidanka da abin da dinsa, in dai akwai mace ta kwarai a gidan, to za ka ga kowa ina sha'awar gida. An fahimta? To da haka dai wannan Allah ina gaya mana mace ɗaya ta yi wa namiji kaɗa, ba za ta iya tsayuwa da buƙatunsa. Kamar yadda na faɗa ba ana maganar buƙata ta aure ba ne ko ta kwanciyar aure. Su kansu matan da yawa suna da wannan tunanin, idan wani mutum yana son sai aure sai ka ci to me na rage maka, ba na biya maka buƙata ne? me take damuwar ka tsakanin damuwa tsakanina da kai din da kika kara aure da yawa su kansu na kace za a kara aure tunanin su ke to larurori ne jama'a da yawa suke sa a aike yin aure ke da da amma kana so ka gano wannan tashi tsallan badake ka fada cikin halaye da suka sa manzo Allah ya aure to daga nan zaka gane me yasa ake so a yi aure yanzu ga dai daga cikin mun fada idan ta kama za ta fita za ka fita ya za a yi da matsala to kuma akwai hanyar da za a ba kawar da wannan matsala don me ba za a ba kawar da ita ba abu na biyu akwai rashin lafiya akwai abin da duk ƙoƙarinka ba za ka iya wa mace shi ba ko da tana matarka amma idan akwai ‘yar wata mace za ta iya ko ba za ta iya ba ok ita hafin sai zama tana da ciki ya ka tashi cikin dare naƙuda don Allah kanyar za ka yi to duk da ke da ita da za ka yi kama tan da za ka yi sai kaga tana yatsa na fuska saboda kai to ta ji rukon maza shi namiji bai san da yake jin ana namiji ya san naƙuda ne ya san da yake jin ana jin naƙuda ranar ka sai ce zai mata rukon mai ɗaukar mai ɗaukar ƙarfi nan ku ɗauka ake ta hikima da dabara idan yar wata ce mace ta sanya za ta yi sannan bari ku ji duk inda ka ga matarka za ta haihu da daddare baccin da yake idanka ba zai kauce ba kuma a cikin damuwa za ta haihu kai a wurinka don ta hana ka bacci in ka ƙi hannuwa kenan amma wani wallahi sallahi ba za ta hana shi baccin ba ko me za ka yi a mu da muke karantarwa muna ji suna kawo mana ƙarin zaki a yi duk abin da kake ji muna faɗa ana faɗa ne za ta kawo maka ƙarin mijinta malam na farka ina da ciki ina ta abin nan amma baccinsa ma yake yi tana cewa a gaya muku wai ku dinga kula da su mace tarairaya take so a irin wannan lokaci yaushe bacci yana da limit ne ina da kudu bacci yana da wani abin nan to suna fara wannan bai hana a gaya muku ba ka daure in ka ji tana wannan yanayin ka daure ka tashi ka nuna constant naka damuwarka akan abin to amma idan akwai mace sai ka je ka taso macen suka zo suka haɗu kai koma ɗakin waccan ɗin ma ɗakin wannan kike koma ɗakin waccan ka je kai kwanciyarka su zo nan su ta hada hada su za a yi lafiya gama lafiya ko ba za a yi akwai rashin lafiya ba sai haihuwa ba akwai rashin lafiya da za su iya tasowa kai ba ka gida sai ta kadai a gida ok wannan satin wani club ya yi yawo ban sani ba ko kun gan shi sun yi sallama da mijin ya fita ya tafi wajen aiki ne ko kasuwa ko wani abu ina fita bai fi mita 50 ba sai ta ɗauki waya ta kira shi sai ce ya zaya yin zinnan fito kuma ki dame ni da wani kira bai ɗauki wayan ba ike ɗauka tana da asma sai da ya je inda kwastoma wata kwastoma ta zo sai ta ga ana ta kiransa ina abin da sai ka ɗaga mana sai ce yamma ta ta ce fa yanzu nan fa bai kuma tafi biyar da fitowa daga gidan ta ce ka ɗaga ta iya yawa kuma ta matsala yaki ƙarshe ita wannan sai ta ce ba wani abu ka je ka dawo ina jiran ka a wajensa ban sai kayan mace ce dama hausa suka ce ciwon ya mace na ya mace ne ta ce to ka san me yasa mu mata abin da muke so muna son soyayya yanzu haka bayan wadda ta yi maka da za ka taho yanzu tana so ta gaya maka wata kalma ne wadda ga wata ba za ta iya faɗa ba ko wata ajiya take so ta yi a zuciyarka wadda har ka dawo kana tunaninta kun san bai ɗaga wayar ba tun daga gidan sai ina gano da haka sai ya tafi ina shiga je tarar ta faɗa ta mutu wannan ya shiga hankalinsa a tashe ya ɗauke ta kaza 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 in tsoron ta kan cinya sai kuka to ka ji ta ce ka daina ma kuka da yake kai ne an fahimta matar ta ji zurin zurin da abin da bato ga gidan tana hango gidan sai ta zo ta shiga tana shiga ta tarar da shi ya dora ta akan cinya ina kuka to ka gani yanzu nan just 5 minutes minti biyar da zaka bata kulawa akalla in ta zo ta ganka ko mutuwa za ta mutu cikin jin dadi yanda wannan abin za ta mutu ta kira ka kaki ka dauka to mahallu shaida ciki idan da akwai wata matar a gidan ya ba za ta hana ta mutuwa amma akalla wannan hajajar da ta yi ta samu da zai dan bata support ya dan tallafe ta to da ka jama'a waɗannan fa'idoji to sannan yanzu da matan nan suka yi yawa in kuwa ya ɗauki aure mace ɗaya ragowarwa zai aure su ya za a yi matan dai ga sunan sun yawa to ta malam Kabiru Gombe yace wai mu yi addu'a duk matan da take so daga ita ce a wajen mijinta wahada hata zama wahada hala sharika la Allah ya ba ta ƴaƴa mata duk guda dozin 12 mata guda ɗaya za a aura ba mata 11 gaban ta yace na nabi yace amin to wannan tantin da zaki ji wannan damuwar da zaki ji kina da yaya 11 mata a gaban ki sun rasa aure to akwai wata kuma tana da 20 ko a gida akwai guda 20 wani gida akwai 30 wani gida akwai 40 to ya za a yi to sannan to ta hanya za ba a dakile ba mace idan tana da aure akalla tana jin saukin mummunan tunani amma ba ta da aure to ta zama urda tunani ko ne yana zuwa mata to sannan ta ya za a tsarkake al'umma saboda macen da ba ta da aure ba ta da garkuwa jama'a duk macen da ba ta da aure to ba ta da garkuwa wannan mijin garkuwa ne gare ta gaban mutanen banza ko da ba zai amfana mata komai ba da haka idan baka gano wannan ba shiga gidan manzo Allah na sau da Allah ya kara maka yadda ta ce ya rasulullahi ni ban da bukatar namiji abin da nake so kawai in zama matar aure in zama matar ka kuma a ranar tashin alkiyama da haka kwana na ba rabin zanka Aisha ni dai kawai ka bar ni a matsayin matar ka saboda shi garkuwa ne an fahimta to da haka akwai hikimomi da yawa da su ake ta'addud phologamy zuwa accused of phologamy da su ma abin da suke kallo rayuwar duniya kawai suke kallo ko kuma an wuce brain nasu an sa musu wani tunani mara kyau wanda idan ba shara'a ba zai saita wannan tunanin dan adam da aka ga Ummu Salama take cewa ya za ta yi namiji a wurin mace huda mai ta ce mace namiji ɗaya za ta aure an fahimta kaga wannan zafin kishi ne ita wadda mazan kuma take kishi bayan ta gama kishin da mata mazan ma bata gane ba to yanzu idan in maza biyu suka aure ki zaka samu ciki nawa yi dan nawa yi idan ka abin nan zancen auren mata da yawa wannan abu ne wanda shari'a ta shi ta fi so mutane su saboda tsare abubuwa da yawa to kuma na ga sai mu kwana nan an gane ku in Allah ya kai mu mako ma dole da ganin da yadda muka tsaya abin da muka tsaya ko yadda mai ya Allah ba mu nada in mu kura Allah ya ce na a daga yanzu akwai abin nan na da'awa da za a fita wanda bai mun sai ku ba mutane a kan da shi kuma a da mutane da ranar juna'a wacan ba wannan mai zuwa akwai kantin da za a yi a rogo
sha'ala na kwana koyi kwana biyu ne ko juma a sabab lahad jama'a muna emphasizing akabin da ya shafi roban daga shekara ta 1999 dawo siyasa da suka sami kirista ya zama shugaban kasa a Qatar Obasanjo sun yi wani kula da ana so za a samar da wani kingdom a kudancin Kano na kiristoci Allah ya kare da tuni ba wannan maganar ake ba shirin ya haɗu da ƙalubale iri-iri ya haɗu da turjiya muna san Allah ya sa ya shigar da haɗuwar da wani turjiya amma abinda suke so su yi kuna so za su yi wata hedikwata ne a wurin duk afirka ba mai girmanta kuma wadda ta haɗa irin abinda ta haɗa ko za ta haɗa da haka yanzu abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan ina nuna mana mummunan tasiri da ake wa mutane cincin titi amma mutane sun kasa gane idan aka samar da wannan to zai zama wata santa ce ta gumurzu da tashin hankali da zai a kan in ka ga dama 95% duk musulmi to yanzu ana so ta ƙarfin tsiya ta nuna Kano akwai wani percentage mai ƙarfi na kiristiyanci to ta yi suke so su wannan shi ne bin waccan hanya sun buga sun gaba inda za su samu wannan sai a nan wurin to da haka jama'a wannan wuri ana so za a dame shi za a gallabe shi da shiga wajen yin da'awa ya kai a wurin da nogoyin area ga musulunci a rogo a jihar Kano ba ya sa a ji a yi wa da musulunci ba ko to amma alhamdulillahi bara a daidai wannan lokaci an je kwana uku aka yi ne hudu juma'a asabar lahadi litinin lokacin an amfani da good friday da easter monday an je inda duk ake hada musulunci ije wa'azi an je an yi wa'azi mun samu babban nasara tunda an je an yi wa'azi amma ku sani ko mutum da ya gasa mai musulunci sun gripa gasa mai musulunci amma alhamdulillah alkhairi ya biyo baya da an ta samu ana musulunci to da aka bari kisar da wani sako da aka aiko mu da shi zuwa ga mutanen kuma daga roba akwai wani gida za su musulunta sun da yankin gudun ina yanki mafi hatsari ga musulunci a wurin saboda ba wani ko akwai musulmi ba ta zuwa wurin akwai ta musulmi ba ta yi ta tafi ba to yau a cikin nan gudun ne Allah ya fitar da wasu za su musulunta sun je da mai unguwarsu da lagacinsu sun je wajen hakimi sun je wajen sarkin ƙara sannan sun je sun sanar da ciyaman na ƙaramar hukuma da bifewar yan sanar da duk sauran jami'an tsaro bfs da wane ne duk wani jami'an tsaro su sanar da shi to suna nan za su sa ranar da za a yi bikin musulunta ka san za su musulunta biki ake yi to sun tambaya mutanen kore in za a yi suna so mutanen kore su je wannan sako ne na musamman saboda haka na yadda da sako fatan shi ne Allah ya sa lokacin da zai an sun sanar muku mai halacci mai isa suke so mutanen kore su suna jin kura a kan da ya shafi karatun alkur'ani sannan akwai yara na wuraren su da suka zo nan suka yi karatun alkur'ani a kura to da haka suna jin kuran nan kamar wata madina ko maka to da haka in wannan lokaci ya zo jama'a muna son a yi tururuwa mu je mu halarci wannan wuri Allah kuma ya ba mu iko wannan kantin da za a yi abubuwa ne da aka saba nema wanda kuma san muna nema su kayayyakin sawa na maza da na mata na manya da na yara kayan abinci saboda za mu samu zuwa jiya jihohi 12 a Najeriya sun ce za su zo da wannan auki akwai kebbi, akwai sokoto, akwai jamfara, akwai katsina, akwai jigawa, akwai bauchi, akwai gombe, akwai taraba, akwai kaduna, akwai nasarawa, akwai abuja. Na faɗi kaduna? Akwai naija sha biyu ke jiya nasara ce take ita ma za su da waɗancan sha biyu su ne suka ce za su to jiya ma nasara sun ce za su to ka ga akwai aiki ke ba wasu yana cewa baƙonka annabinka ma'ana ka girmama shi to ka ga akwai buƙatar mu ba su abinci mu ba su abin sha mu ba su wurin kwana mu ba su lafiya to sannan a wannan fita da za a yi akwai kuma free medical outreach za a gudu marasa lafiya kyauta waɗanda za a ba su magani a ba su waɗanda za a yi wa jinya aiki a ba a yi musu aiki kuma ba likitoci na ba mutane kawai za a duba ba har da dabbobi za a tafi da likitocin dabbobi to da wannan ne muke kira ga nau'i biyu na mutane wanda duk ya san ina ciki to da Allah ya valantiya a wannan ranar ya samu yi mana kara yi mana alkunya a fitar da shi likita wanda zai iya duba mutane da likita wanda zai iya duba dabbobi nau'in mutane na biyu da muke nema waɗanda suke da comparative religion masu ilimin addinai wanda suka san Bible saboda area akwai wato kiristoci suna da yawa na fatan mun gane to da Allah wanda isan yana da wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko biyun gaba ɗaya likita ne kuma yana da comparative to da Allah muna gaye da shi ranar juma'a za a tafi ƙarfe 9 da izinin Allah a can ne za a yi juma'a za a yi kyamfin a rogo daga nan za a dinga fita zuwa yadda za a ci kuma za a ana tsarin za a je gundumomi guda 61 to kuma da wani je yi ta yi tambaya a kuma kwana uku ko yi ne uku eh to amma ai abin nan tim tim ne an gane wasu yi kudu wasu yi arewa wasu yi gaba wasu yi yamma haka ake tafiya da aka an samu tim wajen guda 16 ko 17 ko 20 a kwana uku za su yi to bayan wannan nan akwai rock menene set da'awa wanda ake biya a hanya mutane saboda ana yin yawa saboda haka za a shiga cikin gari ana biyu abin nan ana yi mutane wa'azi a mazalin zikiwa da ma'azi musulman ne suna bukatar karantar to saboda haka dai wannan shine abin da za a yi da haka da Allah duk wanda ya san zai iya bada wannan abin nan din to ana bukatar shi to sannan wancan kuma kaya ne taimako da za a kawo sai a ci gaba da kawo akwai albishir na biyu amma ba zai zama kuma kuma Allah ya kai mu ana yi insha Allah sai ku yi hakuri akan abin da ba ka da zai yi Allah ya ba mu fada sai mu koyi Allah ya yi mana abin da yake na aiki ibada ko aiki na ne tsaka kuma Allah ya ba mu ku da tsaka Allah ka ji rike abin musulunci da musulunci wa sallallahu alaihi wa sallam wa zid wa barak wa akrimu alaihi ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.